لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي مي البركة مسلاتي كي رو انا تشين غرن كسنا وانا سافيا تلا ربا ليا قوات الجماد الأولى هجرا منزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليا لديه لتلاتين دبكوي wanda kuma yake daidai da 10 ga watan 2 miladiya ta 2016. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin da mai suna Hisnul Muslim, wanda ya kunshi al-azkar wal adiya an-nabawiyya, wato zikirai da addu'o'i waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake. Wannan shine darasin mu na 36, kuma mun tsaya ne akan du'aul hammi wal hazan ko wal huzun, wato addu'ar damuwa da bakin ciki. Wanda mun karanta hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wanda Imamu Ahmad da waninsa suka rawaito, hadisi ne mai girman sha'ani wanda yake karantar da mu irin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sahabbansa, wanda duk yake cikin damuwa akan wani abu da yasa a gaba, ko yake jin tsoron faruwar sa gare shi nan gaba, ko wani abu na damuwa da ya same shi ya wuce, shine alham wal huzun ko wal hazan. Da muka ce alham shine damuwar abin da zai zo nan gaba, mutum yana cikin damuwa da tararrabin abin da zai same shi a nan gaba, shi ake cewa alham da larabci. Alhuzun shine damuwar abin da ya riga ya faru, mutum ya rika bakin ciki da damuwa na wani wata musiba da ta auka masa wanda ta riga ta faru, shine alhuzun. To me mutum ya kamata yayi yayin da haka ta samu, ya samu gare shi? Mun dai san rayuwar dan adam rayuwa ce da take cikin matsaloli, babu wani wanda ba shi da matsala a rayuwarsa, sai dai kawai ta wani tafi ta wani. Allah ta'ala yana cewa laqad khalaqnal insana fi kabad, lalle hakika mun halacci mutum a cikin wahala. Saboda haka rayuwar duniya rayuwa ce ta damuwa, wani lokaci ba abinda aka yi maka sai kai ta fushi, kai ta bata rai, kuma da za a tambaye ka me aka yi maka, kai ma baka san me aka yi maka ba, me ya faru gare ka, kai ma baka san me ya faru gare ka ba, amma sai ka ji baka san ana kula ka, baka san ana maka magana. Idan mutum mai iyali ne ta fada da matarsa haka kawai ba gaira ba dalili, ko ita wani lokaci ta gintse fuska, ka tambaye ta, ita ma bata san me aka yi mata ba, to duk wannan alama ce ta raunin da yake tare dan adam, wanda Allah ta'ala ya halicce shi da wannan raunin. Wa khuliqal insanu dha'ifa, saboda ka dan adam cikin damuwa yake. Kuma babban abin da yake kara wa dan adam damuwa da tararrabi da tsoro shine gurace-gurace da yake zuciyarsa. Dan adam da wuya ka raba shi da buri, akwai hadisi sahihi a cikin Sahih Bukhari, hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi ma, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada misalin yadda dan adam yake a wannan duniya. Yayi zane wanda yake mai murabba'i, sannan sai wani dogon zane a cikinsa wanda har ya fita daga cikin wannan murabba'in, sannan yi wasu 'yan ƙananan zane a damansa da hagunsa. Ya ce to haka dan adam yake a cikin wannan murabba'i, wannan murabba'i da ya zana dan adam a cikin sa haka yake. Wannan abin da yake zagaye da shi nar murabba'i ajalin sa ne. Wannan kuma dogon abu wanda har ya fita daga cikin ajalin nasa, burin sa ne. Ma'ana burin sa ya fi ma shekarun da Allah Ta'ala ya yanka masa a duniya. Har ya mutu yana buri, babu wanda zai ce ya gama samun abinda. To ga dan adam nan ajalin sa na kewaye da shi, akwai farawa akwai karewa, ba zai wuce wannan bodar ba, amma burin sa ya fita ya wuce boda. Sannan ce wannan ƴan zanannukan da suke gefe su kuma al'amura ne na matsaloli da suke ta kawo wa dan adam hari a cikin kokarin ya zai ci wa cimma burin sa. In ya ketare wannan ba zai ketare wannan, in ya ketare wannan sai wancan ya kai masa hari, haka hatta ya tiyahu ajalu. To kaga wanda yake cikin irin wannan yanayi dole ne ta haduwa da damuwa, ta haduwa da damuwa. Saboda dole akwai damuwa da take tare da kowanne, sai dai kawai ta wani karama ce in ya kwatanta ta da ta wani. Kuma duk damuwar da kake ciki in ka duba ta wani sai kaga cewa ta ka karama ce, ba za ka taba ganin cewa kai kadai ne karshe ba, sai dai in ba ka duba damuwar wasu. In ka duba ta wasu sai za ka cewa to akai akan taka da akai ka waccan gara a bakka a wannan. To shi yasa masu tawakkali da godiya da mai da al'amarinsu ga Allah suke rayuwa cikin sa'ida. Saboda me? Saboda kullun suna duba yawan ni'imomin da Allah ya musu ne. Kamar yadda muka faɗa, duk irin abin da zai same ka in ka lissafa ni'imomin Allah da ya yi maka sai kaga sun fi yawa. To ya za a yi ɗan kaɗan ya gallabi mai yawa? Ya kamata mai yawan nan ya zama ya gallabi kaɗan ɗin. Idan wani abu ya same ka na damuwa, zauna ka lissafa kuma ni'imomin da Allah ya maka waɗanda wasu da yawa ba su da shi. Ka ganka idaninka biyu wani yana nan ya makance, ka ganka ƙafafuwanka biyu kana ta yawanka gudul gudul wani yana nan ba shi da ƙafafuwa, wani sun shanye. Ka ganka da lafiyarka wani yana nan kwance ba shi da lafiya, kai watakila damfararka kawai aka yi, ƴan kuɗaɗenka ne a kasuwa aka damfare ka. To amma ga lafiyarka, cikakken halittarka da Allah ya baka duk suna nan, ba a damfare ka komai a cikinsu ba. To da za a yi wancan ƴan kuɗaɗe waɗanda da baka da su ka same su, ba wanda aka haife shi da kuɗi a hannunsa, a nan ya zo ya samu ko ta hanyar sana'a ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar gado ko wani abu irin wannan, kuma nan zai basu. To dan menene zai kashe kansa akan abin da ya san cewa zai tafi ya basu? Dan adam idan da zai yi la'akari da rayuwarsa a duniya, zai fahimci cewa rayuwa ce kawai ta jarraba, ba ita ce sa'ada ba. Abu Dharr al-Harawi a cikin wani littafinsa Al-Fawaid ka wata kissa lokacin da wani ana kiransa Khalid ibn Safwan ya shiga ga basarakin na Hisham ibn Abdul Malik fadarsa, ya same shi ya yi shimfiɗa ta alfahari ga mukarrabai, ga fadawa, ga dogare, ga mawaka, ga kayan kyale-kyale iri-iri ya kewaye kansa da su. Ya tsayaye masa huduba cike-cike da fasaha, saboda shi Khalid ibn Safwan an san shi mutum ne fasihi mufawwa. Allah Ta'ala ya ba shi azancin magana da zance da sauransu. Ya tsaya ya masa magana, ya masa fasaha, ya masa sannan sai ya ce in mai martaba ya yi izini zan ba shi dan wani labarin abin da ya faru ga wani daga cikin sarakunan da suka gabata. Ya ce na maka izini. Ya ce to wani basaraki ne matashi dan bana bakwai, Allah ya ba shi sarauta, ya ba shi mulki ga yawan jama'a, gashi kuma matashi ba wani mai shekaru ba da zai riga ganin ya kusa mutuwa, matashi ne fi rabe hayatihi. Ci sai ya shigo ya zauna ga fadawansa, ga Hasham, ga wane ne duk kewaye da shi, gashi na an yi an shimfiɗa wato carpet carpet na alfarma sai yace shin a duniya ko akwai wanda yafi shi jin dadi kuwa yake tambayar fadawansa to kai ba ka san ansar da ba fadi zai bayar ba sai na ga maka ba ina babu waye kai ka ina ƙarya suke sai wani ya ce wani wanda shi yana da ladabi da adadin da kuma gaskiya sai ya ce sarki in ya yarda ni zan ba shi ansa shi a kwarai ba shi ba ka ansa sai ya ce da shi wannan abin da kake ciki da shi ka zo duniya kuma za ka tafi ka bar mu wani koko a'a ya ce gaskiya ba da shi ya zo ba gada ya yi kuma zai gadar mu wani ci to ina jin daɗin abin da za ka zo ba kai ka zuwa kai ka same shi kuma tafiya za ka yi ka bashi sannan rayuwar da za ka yi a nan in ka kwatanta ta da wacce za ka je ka iske kaɗanci ya ce to ni nasiha da zan yi wa sarki idan kana jin za ka tsaya bisa ga abin da Allah ta'ala ya umarce ka da shi dangane da wannan mulki ka kiyaye shi ka riƙe shi da adalci ka bi tafarkin Allah turbar Allah sau da ƙafa to shikenan ka ci gaba da mulkin ka in ka san ba za ka iya ba to ka je ka cire wannan kambin mulkin da yake kanka ka saka rubabbin tufafinka ka fita can cikin duwatsu ka je ka yi ibada yaro ya ce a bar shi ya yi tunani ya ce gobe ka zo ka same ni in gaya maka tunanin da nayi sarki ya zauna safe wannan bawan Allah ya je kwankwasa aka ce ya shigo yana zuwa ya samu sarki ya cire kambu ya cire tufafin alfarma ya sanya wasu tsofaffin kaya a jikinsa ce na yi tunani maganar in riƙe mulkin nan ba matsala za ta yi wahala saboda haka na zaɓi mu tafi mai abin nan ce da na yarda in riƙe mulkin nan to kai za ka zama waziri na in kuma ban yarda ba to kai daman kai na zaɓa ka zama abokin tafiya ta wajen bautar Allah saboda haka ya sauka ya bar mulkin ya tafi su kai ta bautar Allah cikin duwar wasu a shahid a nan shine idan mutum ya kwatanta duk ni'imar da yake ciki da matsalolin da suke kewaye da ita zai gaba wata ni'ima bace so abinda zai yi tunani shine yayi harin lahira domin ita ce rayuwa ta har abada da ba za ta yanke ba abinda mutum ya tsinci kansa a ciki na jin daɗi to wani abu ne da har abada kuma babu wani abin da zai kawo masa matsala a cikinsa in ko mutum yayi kasada yayi kasassaba a nan duniya wancan jin daɗin ya kubuce masa to ya gama lalacewa kuma wannan shikenan da zarar ya mutu shikenan duk wani abin da yake jin daɗin duk ya ƙare kuma shikenan ya zama marigayi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabbansa wannan Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك ابن عبدك يا الله نيبا وانكني dan bawanka ibnu amatika dan baiwarka nasiyati biyadika makwarkwadata tana a hannunka madin fiya hukmuka hukuncinka mai zartuwa ne a kaina adlun fiya qada'uka hukuncin da ka zartar kuma a kaina adalci ne as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne kai kadai sammaita bihi nafsaka wanda ka ambaci ka sa wa kanka suna da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka koyarwa wani daga cikin halittunka wista'atharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kake banta da sanin sa a cikin iliminka na gaibi an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi ka sanya al-qur'ani ya zama danshin zuciyata wa nura sadri ya zama hasken kirjina wa jila'a huzni ya zama tafiyar da bakin cikina wa dhahaba hammi da tafiyar da damuwata sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce rasulullahi ba ma koyi ku wannan addu'a ce ku koya kuma ku koyi da ayyanku ku koya ku koyi da ayyanku wannan hadisi ne tabbatacce kamar yadda muka faɗa a wancan darasin Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba da Abu al-Haytham al-Shasi a cikin littafin sa Musnad da Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da kuma cikin littafin sa Addu'a da Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafin sa da Hakim a cikin Al-Mustadrak da surwayto shi Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin silsilatu al-hadith as-sahiha ya inganta shi Al-Hafiz Ibn Hajar ya ce hadisi ne hasan yana da shawahid yana da shahid hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Ibn Sunni ya rawaito idan muka duba za mu ga hadisin ya kunshi abubuwa waɗanda bawa yake gabatarwa yayin addu'arsa wanda su kadai sun ishi su zama wa bawa wani wato sinadari da zai sa zuciyarsa sanyi ko da yaushe ce Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ne ibnu amatika dan baiwarka ne wannan tun daga farko bawa yana nuna wato kaskantarsa da tawali'unsa da kankantar da kansa ga Allah ta'ala yana nuna asalinsa shi bawa ne da shi da iyayensa da kakanninsa maza da mata duk bayi ne tun daga kansa har zuwa Adamu da Hawwa don haka kaga bawa sai yadda mai gidansa yayi da shi ba ya da tasa ta kansa ba shi da zabin kansa ya cewa ni bawanka ne ga nan sai yadda kai da ni ni bawanka ne a gurinka nake neman mafaka kai zaka bani mafaka ba ni da wani wanda zai cire min damuwata wanda zai iya goce wato share min hawaye na sai kai saboda haka bawa tun a karan farko kafin ya gabatar da addu'arsa yana gabatar da tadarruinsa da tamallukinsa zuwa ga Allah cewa shi zalil ne kaskantacce ne gaba ga ubangijinsa bawa ne bawa ko babu wanda zai iya tsaya masa sai mai gidansa ba shi da wani gata sai na mai gidansa to ni kai Allah kai ne mai gidana kai ne majibincin al'amarina ba shi da kofar da zai kwankwasa sai ta mai gidansa ta sayyiduhu ce Allah kai ne mai yi min wannan saboda haka na miƙa kaina gare ka kuma ba ni da ni zaɓi na da raɗin kaina sai abinda ka zaɓa mu ni mai biyayya ne wajen in bi umarninka in hannu daga hannunka kuma ni bawa ne ta kowane fuska bawa ne ina ƙarami bawa ne bayan na girma bawa ne ina mai rai bawa ne bayan mutuwata bawa ne a cikin halin da'a ko bawa ne a cikin halin ma'asiya a cikin kowane hali nake ciki ni bawa ne gare ka saboda ka kai ne zaka iya mun babu mai iya mun to wannan kofa ce ta samun karbuwar addu'a bawa ya nuna tazarru dinsa da tazallul dinsa gaba ga ubangijinsa ya nuna bukatuwarsa zuwa ga ubangijinsa yayin da bawa ya nuna bukatuwarsa zuwa ga ubangijinsa to ya bude wa kansa kofar a shiga bukatarsa ka san kana neman abu a gurin mutum to zaka nuna masa bukatar ka ne ga abin amma an ka nuna cewa kai ka wadatu ga barin abin ko ka fi karfin abin to ka san kai ba zai maka ba to ubangiji ta'ala shine wanda kowa yake da bukatuwa zuwa gare shi babu lokacin da bawa yake jin ya gamsu ya gama wadatuwa gabarin ubangijin sa babu wannan lokacin saboda ka bawa zai fara kwankwasa kofar ubangijin sa da wannan ikirari cewa shi fa bawa ne kuma yana nan a bawa ba shi ba tun iyaye da kakanni haka suke bayi ga Allah saboda ka shi marbub ne gashi nan a hannun ubangijin sa sai yadda yayi da shi sai yadda yayi da shi da kasan bawa a hannun wani mai ji da sarauta ko wanda yake karfin sarauta wanda yana da iko ya sarrafa bawan sa yadda yake so to ubudiyar bawa ga ubangiji tafi wannan sauraka ya fara da wannan al-i'tiraf wal-iqrar bi ubudiyyati al-'abd lillah sannan ubudiyya ce ta ta'a wannan ubudiyya da yake kusantar neman kusantar Allah da ita ubudiyya ce ta da'a ba ubudiyya ce ta qahar ba akwai ubudiyyati al-qahri war-rububiyya akwai ubudiyyati ta'a ubudiyyati ta'a shine yaji bawa ne ga Allah tun daga zuciyarsa ba wai dan ubangiji ta'ala wato ba yadda zai yi da shi bane a'a shi ya miƙa wuya ne dau'an ba karahan ba cikin da'a ya miƙa wuya don ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan ibadi wannan izafa ce ta zuwa ga ubudiyyati sharaf ba ubudiyyati alqahr ba ubudiyyati ta'ati washaraf irin wacce Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna irin wacce ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da ita wa annahu lamma qama abdullah subhana alladhi asra bi abdihi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina alhamdulillahi alladhi anzala al-kitaba ala abdihi irin wannan ubudiyyar ce ta shi bawan Allah ne wanda ya miƙa wuya yana so don haka bawa ya fara budewa da wannan nasu yati bi yadika makwarkwadar kaina tana hannunka wato a hannunka nake sai inda ka ja ni sai inda ka sa ni sai yadda kai da ni ba ni nake juya rayuwata ba kai kake juya ni ba ni nake tsara rayuwata ba kai kake tsara mu ba ni nake tafiyar da rayuwata ba kai kake tafiyar da ni da rayuwata wanda ka yadda shi yake yi maka haka dole ka sallama masa ka sadu da ka miƙa wuya wajen sa ka nema a wajen sa ka yadda shi yake tafiyar da kai nasiyatuka biyadihi wanda wannan shine yake nuna tamamul mulk mallakar ubangiji gare ka cikakkiya ce babu ta inda zaka kubuce masa sauraka sai inda ya juya da kai yayin da ka hango wannan ka hararo shi game da kanka haka zaka hararo shi game da kowa cewa to kamar yadda makwarkwadar ka take hannun ubangiji to ta kowa ma haka take dan haka da kai da duk waɗanda ke kewaye da kai da waɗanda duk kake gani sama da kai sun fi ka komai sun fi ka ƙarfi to kai da su gaba ɗaya a hannun ubangiji kuke to wanda yake ganin haka ba zai waiwaya gun waɗancan da ya san shi da su a matsayi ɗaya suke a gurin Allah ba ya nema a gurin su ba a gurin wanda nasu ya tobe yadda ba saboda hararo wannan zai sa ka kauda kai daga dukkan wani mahaluki ka ji cewa wancan da shi ne yake jan ku gaba ɗaya kuma sannan shi mai adalci ne shi yasa ya ce madin fiye hukumuka adlun fiye qada'uk hukuncinka mai zartuwa ne a kaina alhukum anan ya kunshi alhukumu addini alshar'i ya kunshi alhukumu alkauni alqadari hukuncinka na shari'a shi ne abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi na dokoki bawa ba yadda zai yi dole ne a kansa zai iya bi zai iya kin bi amma dai ya sani cewa wannan hukuncin haka yake ko ya ki ko ya so abin nan da Allah ta'ala ya faɗa na hukunci a shari'a shine gaskiya ko ya ki ko ya so sawa'un ya bi ko bai bi ba haka hukuncin yake haka zai tafi wannan shine ma'anar madha al-hukm anan ana nufin al-hukm al-kawni al-hukm al-shar'i da kuma al-hukm al-kawni ya kunshi abin da yake na shari'a na ubarni da hali da Allah ta'ala ya aiko annabin sa da shi ku yi kaza ku bar kaza ya kunshi abin da zai same ka wanda ubangiji ta'ala zai hukunta maka na ka zama mutumin kirki ko ka zama akasin haka na ka zama mai wadata ko ka zama mara wadata na ka zama mai sarauta ko ka zama mara sarauta na ka zama mai lafiya ko mara lafiya duk wannan shine al-hukm al-qada'i to duk abinda kuma ya zartar anan game da kai to gaskiya adalci ne idan ka ganka mutumin kirki to ka cancanci ka zama mutumin kirki ne a gurin Allah wanda ya gan shi aka san haka to haka ya cancanta ya zama a gurin Allah Allah bai zalunce shi da komai ba yayin da bawa ya nuna yana son shiriya sai ubangiji ta'ala ya hore masa ya kuma kara masa wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwa wanda kuma yace ya nuna shi ba shiriyar yake so ba zai yi gaban kansa sai Allah ya kyale shi da shedanu su tafi da shi haka ya cancanta to haka sakamakon da zai samu a dalilin haka mai kyau ko mara kyau shi ma duk cancanta duk bisa ga ya cancanci haka idan ya samu abu mai kyau falalaci da rahamar ubangiji idan ya samu mara kyau adalcin ubangiji ne aiki a kansa to haka kaga shi al-qada sai aka fi sifanta shi da al-adl saboda shi abin da ya riga ya wakana saboda tunda ya wakana abinda ya wakana kuma daga Allah ta'ala adalci ne to bawa yana cewa makwarkwadata a hannunka take ya ubangiji kai kake ja na ka sarrafa ni ka juya ni ka gudanar da ni yadda ka ga dama kuma na amince na yadda cewa duk abinda na tsinci kaina a kansa adalci ne adalci ne baka zalunce ni ba baka cuce ni ba to yanda bawa zai irga halarto irin waɗannan abubuwa a zuciyarsa babu shakka zai kwantar da hankalinsa ya san yana a hannun wani mai iko akan kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wanda yafi karfin kowa sannan ko mai adalci kaga ba abin da zai bai kamata ya ji tsoron kowa ba a hannun Allah yake kowa ma haka yake a hannun Allah sannan wanda yake hannunsa din nan adali ne ba macuci bane shi yasa annabi Hud alaihi salam yake cewa mutanansa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidh bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim yake ga mutanansa lokacin da suka hayayyako masa yace kun gani na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijinku yadda nake marbubul lahu haka kuma kuke marbubuna lahu ni da ku da a hannunsa muke ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wani abu da yake tafiya a duran ƙasa face ubangiji ke rike da makwarkwadansa saboda haka da ni da ku a hannun wani muke wanda duk yafi karfin kowa amma inna rabbi ala siratin mustaqim ubangiji na yana bisa tafarki madaidaici ma'ana ubangiji na komai nashi daidai ne ba irin naku ba ba irin nawa ba na matsayi na dan adam ubangiji na komai nashi al-khabaruhu sidqun illa bari ya bayar gaskiya ne sannan kuma hukmuhu adlun in hukunci yayi adalci ne sannan yana sanya thawab dinsa a inda ya dace yana sanya falalarsa a inda ta dace yana sanya ubarsa a inda ta dace saboda haka ba ku isa ku cuce ni ba kamar yadda ni ba bazan iya cutar da ku ba. To kaga wannan magana ta Annabi Hud alaihi salam daidai take da nasiyati bi yadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa aqidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratul mustaqim. To da bawaye wannan shimfiɗa sai kuma ya yi roƙi Allah da sunayensa, ce as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne wanda ka sa wa kanka suna da shi, sammaita bihi nafsi, wanda nan ya kasa sunayen gida uku, sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يداؤك ندأ أنزلته في كتابك كاسو كد شيء للتافنك ذاك دوان دي كرنت للتافن ننزي غنزي غسونا سونا سونا ين الله دميكي كرنتا وعا للتافن الله وندى غسونا سونا يدي ما سيوا wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Allah yana da wasu sunaye 100 ba daya 99 ba daya wanda duk ya kiyaye su to zai shiga aljanna. Anan ba ana nufin sunayensa 101 bane kadai, a wasu sunaye ne da Ubangiji Ta'ala ya saba ya sa musu, wato ya aje su domin wannan dama wanda idan ka kiyaye su zaka shiga aljanna. Amma sunayen Allah sun fi haka, ba wanda ya san adadin sunayen Allah, ba wanda ya san iya adadin sunayen Allah. Shi yasa anan kashi na farko yace ka saukar da su a littafinka, su ne wanda muke karantawa as-sami'u al-basiru al-alimu al-qadiru al-azizu al-hakimu, ga suna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sannan kashi na biyu allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin halittarka. Saboda a cikin sunayen Allah akwai wanda wasu suka sani wasu ba su sani ba, kamar al-ismu Allah al-a'zam, wani ya san shi wani bai san shi ba. Sannan awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko kake da kake banta da sanin sa a iliminka na gaibi. Kaga ashe kenan akwai cikin sunayen Allah wanda duk duniya ba wanda ya san su, makhluqatis samawati wal ard, duka mala'iku da aljanu da mutane dabbobi da tsuntsaye da dukkan wata halitta ba wanda ya san sunan nan. Suna ne na gaibi a gurin Allah Ta'ala, shi kadai ya san su. Ashe kaga ba daidai bane a rika cewa iya sunayen Allah 99 kadai, in ka fada haka to ya kai za ka yi da wannan maganar. Annabi ya nuna cewa a cikin sunayen Allah akwai wanda Allah ne kadai ya san su. Saboda haka wannan sunaye da ake lissafawa lokaci ayi kalandar su, lokaci a rika sayar da su, ba wai su kadai ne sunayen Allah ba, cikin ma waɗanda ake sayarwa akwai wanda ba bai tabbata sunan Allah ba ne, kamar irin su al-muntaqim, babu wani sunan Allah al-muntaqim. To ire-iren su suna nan, irin su as-sattaru, sittir shi ne ya zo a hadisi ba sattar ba, shi Allah Ta'ala ba a sa masa suna, shi yake sawa kansa. Ba zan kawai bushi iska ba in ce na sawa Allah suna kaza, sai shi in shi ya kirawo kansa da wannan suna. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sammaita bihi nafsaka, ka sawa kanka, kamar yadda ka sani haka kawai, wani ba zai zo kawai ya rada maka suna ba, kawai ka sunanka da kake da shi, ɗanka ka sa masa suna, kawai wani ya zo ya canza masa suna. Ubangiji Ta'ala lahul mathalul a'la, yana da sunayensa na kamala, ya sa wa kansa waɗannan sunaye kuma dukkanin suna ne na kamala. To bawaye roki Allah da wannan saboda Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye mafiya kyau idan za ku yi addu'a ku roke shi da su. Su ne waɗannan sunaye da muke ta karanta su al-Qur'ani. To bawaye sa wannan aran lokacin da bawaye dauki sunayen Allah ya san ma'anonin su. Muna da kusuri kwarai da gaske wajen sanin ma'anonin sunayen Allah. Jin su muke ana fada amma da yawa ba mu san ma'anonin su ba. Shi yasa adacin malamai suka yi tayin littafai akan sharhu asma'illahil husna. Sharhin sunayen Allah. Saboda tasirin da suke da shi a cikin rayuwar bawa. Sanda tasiri a cikin rayuwar bawa yayin da ka halarto sunan Allah as-Sami'u as-Sami'u al-Basir. As-Sami'u al-Basir. Mai ji ne, mai gani. Duk abinda zaka yi na rashin kyautawa kana ganin ba wanda zai sani ko ba wanda ya sani, ba wanda yake ganin ka, ba wanda zai gano ka, ba wanda zai binciko ka. In ka tuno as-Sami'ul Basir to ya kamata ka fasa ka to as-Sami. Duk abinda kake yi da kake furtawa yana jinka. Sanna al-Basir yana ganin ka ba inda ka buye masa. Saboda in ka ce ba za a ganka ba ko ba a ganka ba ko ba a san ka ko ba a san me kake kullawa ba, Allah ya san abinda kake kullawa. Cikin dare za ka tashi cikin duhu ka kashe duk fitilu ka kulle wunduna da kogofi ka rufa a bargo ka shiga kullace kullace, Allah ta'ala ya san. Idh bayyitu da ma la yarda min al-qawl. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya sanya waɗannan sunaye don su zama suna da tasiri a rayuwar bawa. Duk abin da kake so kake ganin kamar ba zai samu ba in ka tana cewa Allah ta'ala al-Qadir ne ala kulli shay, mai iko ne akan dukkan komai, to gaba gadi sai ka ci gaba da roƙonsa. Ka fitar da tunanin ba zai yiwu ba, ba a gurin al-Qadir ala kulli shay kake. Yana da iko a bisa dukkan komai, to kuma me zai gagare shi? Babu abin da zai gagare shi fil ardi wala fis sama. To shi yasa bawa zai sanya wannan a cikin zuciyarsa. Ci an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, ka sanya al-Qur'ani ya zama danshin zuciyata. Ya zama danshin zuciyata. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أبنده يكيشكين القرآن رحمة أبنده يكيشكين القرآن وركة منا دماغن نشوشو تكا لسكي دام منيو دقوبي أهن نم أمام واس أدش منتف منا نيما وسو hanyoyin da za mu magance kawo damuwar mu. Ka ji wai likitoci suna cewa wai a rika mara lafiya a dan rika sa masa music haka yana dan ji wannan ya wai an gwagwada an ga cewa mara lafiyan da suke sauraron music sun fi saurin waraka. Ka duba dan Allah wannan shedana sautu shaitan mizmaru shaitan. A ce wai shi ne za ka sa wai za a sa mara lafiya wai ya warki kuma dan renin hankali wai har an jarraba ma an ga ai haka ne. Mizmaru shaitan wastafziz man istata'ta minhum bi sautika. Wala shi ne sautu shaitan. Ka bar sautu rahman ka rika jin sautu shaitan yayin da mutum zai zama karina shayatin ya ji cewa a lokacin zai samu waraka, zai samu wai zai samu comfort, zai samu waye. To kaga wannan shine sharrin da shedan ya fita sa a cikin zukata har ta kai idan arne da bai san alkur'ani bai wannan ba wannan kai a gurin ka ba matsala. In bai wannan ne ba za ka yi ta mamaki kai gashi arne ko ba arnanci. sai kai taba maki arne ne kuma ba gashi ba ka gaida arnancin sa in yayi su ah to dama amma musulmi kana karanta qur'ani amma ka watsar da qur'ani wa qala rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ka watsi da alqur'ani alqur'ani wanda cikin sa akwai duk bukatarka kana neman warware bukatarka a gurin kaga mutun kinkim ya aje tibiri a office din sa ya samu ma'aikata wai shine mai warware wa mutane matsalolin damuwar su da bakin cikin su kuma in ka ce ba alqur'ani zai gaya maka ba hadisi zai gaya maka ba zai maka wasu surutai da tambayoyin banza wai shi kwararre ne a wannan sashi kwararre daga wani report wani bayahudi kaga karewar da arnan ciki ne bayahudi ne na Isra'ila alim ne nafsani irin wannan cututtukan na damuwa da waye su shine bangaren sa to yace yayi bincike ya gano a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi da suke matukar amfani wajen yaye wa mutum damuwa har hira akai da shi ne daga hirar ya rubuta littafi da ibraniyanci harshen su ne yahudawa shafi wajen sama da shafi 500 yanzu haka tajribar da yayi gwaje-gwajen da yayi da ayoyin da ya ebo an fara dabbaka su a wasu makarantu a Isra'ila wannan saboda yahudu da bambancin su da nasara kenan su sun sani da gangan suke takewa shi yasa suka fi kowa kiyayya wanda ya san hakikanin abin da kake dauke da shi mai tasiri ne shi zai fi kinka sama da wanda bai sani ba to su sun sani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun duru ba fi wata biyu ko uku na ga wannan report din Al Jazeera akai hira da shi yace ya gano to mu da ba mun san wannan amma banda dai abin Al Jazeera menene a ciki har wani bayahudi za ku zo kuna ta wani sai dai kawai ka kamba ba kawai kasancewa ce to mu da ba mun san wannan to amma ina yake duk jahadi ne to a ce ga ka sai dai kawai ka dauko shi kai ado da shi ka aje a gidanka ka ce ba ka da Qur'ani sannan in wasu munasabobi sun tashi a yi maka kyauta da Qur'ani ko kai ma wani kyautar Qur'ani amma fa ba za ka buɗa ba za ka karanta ba za ka san me a ciki ba za ka yi aiki da abin da yake ciki ba ka ga manyan mutanenmu waɗanda ake cewa musulmi ne kaza sai dai kawai a ba shi kyauta alƙur'ani ya je taron saukar abin nan yaye mahaddata a ba shi kyauta alƙur'ani babba an yi masa kwalliya a cikin wannan akwati shi kuma ya je yana da duro sai yana tara ido su amma fa daga ranar kuka ba shi ya je ya aje shi kenan kuma sai gobe an kuma kira shi an ba shi wani bai iya koranta komai a ciki ba mutum ne baya jin daɗi yana fama da cututtuka ya je gurin likita kwararre da ya yarda ya san maganin cutarsa ya rubuta masa magunguna ya ce ga wannan ga lokacin da ya kamata ka sha ga adadin da ya kamata ka sha za ka yi kwana nawa kana sha ga wannan ya gama masa bayani ya bashi magungunan nan yana zuwa ya samu wani dan akwati na zinari da azurfa da wasu furanni ya sa magungunan ya kakkare su ya aje su a ciki kawai yana kallon su mai hankali ne wannan za a ce ya girmama maganin da aka bashi gashi dai ya sa shi a cikin akwatin gwal da zinari da furanni kullum da safe zai zo wucewa zai ga kayansa amma fa bai sha ba bai yi komai da su ba to haka muke mai da alqur'ani sai dai mu aje shi sannan ko mu rika kuka da wasu cututtuka da suke damu an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi ya zama danshin zuciyata wa nura sadri ya zama hasken kirjina ya haskaka min kirjina hasken da zai ratsa zuwa ga zuciyata yayin da zuciyata haskaka to gabobi duka za su haskaka saboda zuciya ita ce ke jagorancin dukkan wata gaba ta mutum idan zuciya ta samu lafiya to sauran gabobi za su samu lafiya idan zuciya ta samu nutsuwa sauran gabobi za su samu nutsuwa idan zuciya ta yi hankali sauran gabobi za su yi hankali idan zuciya ta lalace sauran gabobi duk sun lalace in ta yi duhu duk rayuwar mutum duhu za ta yi ita ce markaz daga nan komai yake abin nan ka kula wanda yake cikin damuwa ba iya bacci gashi cajin shi ya kare cajin shi da yake da shi suka san jihaz al-mutaharrik da yake jikin mutum muharrik wanda yake jikinka wanda zai sa ido ya gani kunne ya ji hannu ya motsa kafa ta motsa gabbai su yi tafiya kwalwa ta yi tunani kamar caji yake da shi sai kamar da ka san wai ka kai full battery a hankali a yininka kwaje ba ku jubar ka kaje nan ka yi nan ka dauko wannan ka ga wannan ka faɗi wannan ka ce wannan ka yi waye cajin fa kake ta zukewa ko cajin kake ta zukewa in ya gama zukewa sai ya fara nuna maka low battery sai ka fara gangadi ka fara gangadi to an sa an fara ka zaki low battery daga nan sai dub shikenan sai bacci ya mutu to wannan jihaz da yake tahakkumi da wannan taka din take sarrafa kanta aliyan automatically to wannan baccin da zakai kuma sai ka kasa ƙara caja shi a lokacin kima wuyar da suke jikinka duk za su yi ta'adul kowanne kama mahallinsa wanda kuma zai zama zai fita mara kyau ya fita bayan ya kone a bayan gida ko bawali ko majina ko wani abu sannan sai ka kuma tashi da full abin nan charge sai kuma kai ta shiga da fice to in wannan jihaz din da yake gudanar da waɗannan abu ya samu matsala sai batirin ya kare ka kasa baccin to kaga an samu matsala kenan kaga waye ka batiri ya kare amma ta dallo ta ki mutuwa ce wannan ce rewa ya ce bala'i akwai ba matsala fa ba wannan hasken ba na batiri bane na wani abu ne to wanda yake cikin damuwa ba za a iya bacci saboda zuciyar tana cike da damuwa to amma in zuciyar ta samu haske ta samu danshi ta samu abin nan to daga nan shikenan komai zai zama ya zama normal shi yasa ya fara addu'a ci an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi ya zama shine da danshin zuciyata shine nura sadri hasken kirjina wajila'a huzni ya zama shine gusar da damuwata wa dhahaba hammi da tafiyar da bakin cikina abinda kake damuwa akan sa kake da bakin ciki akan sa idan zuciyar ta zama ta yi haske to sai ka ji babu shi ya tafi alal hakika wannan addu'a ce wanda take azimu sha'an idan bawa ya tsaya ya lazumce ta ya karance ta zai gane cewa ashe yana da abinda duk wata damuwa in yana da ita yayi addu'a zai kubutar da kansa addu'a ta biyu ita ce hadisin Anas اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال حديث صحيح إمام البخاري يا فتدشي أبو داود ابن ماجة لإمام أحمد أتكين المسند بسم فتدونا حديثي إن كان تتشي وندع النبي صلى الله عليه وسلم الوقت النزاء فتاه za a fita yaƙi Khaibar ya ce wa Abu Talha kaban wani yaro wanda zamu tafi yana dan yi min hidima wanda za a riƙa daga aiken shi kawo dauko mai ko sai ya bada Anas Anas kamar yadda ku sani agola ne a gidansa ina auren mahaifiyarsa Ummu Sulaim sai Abu Talha ya bada Anas Anas ya ce sai na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talha mahaifinsa ya goye yake goyen sa akan abin hawansa shi kuma yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka sauka yace sai naji kathiran ma yaqulu fa sami'tuhu kathiran yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal yace sau tari sai in ji shi yana wannan addu'a ya Allah ina neman ka tsare ni min al-hammi daga ainihin damuwa wal hazan da bakin ciki wal ajz da gazawa wal kasal da kasala wal bukhl da ruwa wal jubn da tsoro wa dhala'i ad-dayni da nauyin bashi wa ghalabati ar-rijal da fun karfin mazaje dan abubuwa yake yawan addu'a Allah ya raba shi da su kada damuwa da bakin ciki su same shi a rayuwarsa kada ya samu al-ajiz gazawa mutum ne ga abu yana ganin zai iya amma ya kasa yi al-kasal kasala al-ajiz shi mutum gashi nan amma ba yana da raunin da ba zai iya shi ba shine ajiz kasal kuma yana da ikon da zai yi amma kuma kawai saboda tsabar san jiki ya ki matsala ce babba walam ayyu wa ram ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirin ala tamam kuna iya ku yi abu cikakke amma saboda kawai saboda kasala ku ki wanda ta zama ita ce shi ita ce zahira wato wata cuta da take damun rayuwar Bahaushe zai iya amma saboda tsabar san jiki da kasala da mutuwar zuciya sai ki sana'a ce ki ya kware a ciki amma in ka bashi ba zai kwarewar ba za ta fito ba sai ya maka ha'inci annabi yana neman Allah ya tsare shi daga wannan hali wal bukhl da ruwa wal jubn da tsoro shine tsoron wanda kafi karfinsa amma kawai ka riga jin tsoransa ba wai tsoro na kana tsoron kunama ko maciji ko wani abu a tsoro na ga wani wanda ba abin da zai nuna maka amma kawai sai Allah ya tuba maka tsoransa da ka gan shi ka riga bari jikinka yana rawa wa dhala'i ad-dayni shine nauyin bashi yayi yawa mutum nauyi wa ghalabati ar-rijali da tasalluti wato fin karfin mazaje wanda nauyin bashin shi yake haifar da wannan duk mutumin da yake bin ka bashi to shikenan ka shiga ka zama wato ya zama maka wani dodo duk ka gan shi kuma duk hankalinka sai tashi Allah ya she mu wanda duk yake ya shiga cikin irin wannan mawuyacin hali na yawan bashi na yawan wane ne to gaskiya hankalinsa ma sai kaga cewa kamar ba cikakke ba kamar ba cikakke ba saboda wasu abubuwa da zaka ga yana yi wani ya ce yake fatawa malam bashi ya min yawa zan iya hijira wai zai gudu shine amma ba zai ce zai gudu ba zai hijira abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.